Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke babban birnin tarayya Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma a koyaushe za ku iya sauraron mu ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kuma za ku iya samun mu ta gidajen radio amfani, Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai kuma Alpha Radio da ke kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman. Ni Salih Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishinmu dake Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na babbar ma'aikatarmu dake Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoto akan matakan tsaro da mahukunta suke dauka a jihar Sokoto sai batu bude makarantu a birnin Kwanni na kasar Jamhuriyar Niger. Akwai mu dauke da shirin dubalin tsaro amma kamun nan duku da ka ci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bankin Rayin Kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatun da Amurka ta gabatar na gudanar da wani bincike kan shugaban bankin, wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce hukumomin Washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan chip Akinwumi Adesina ba, wanda ya wanke shi daga dukkan zirge-zirgen da ake masa. Shugabar kwamitin amintattun bankin na AFDB, Niala Kaba, wacce ita ce ministan raye kasa a kasar Abrikos, ta ce kwamitin da aka kafa don ya binciki lamarin ya zauna a ranar Talata domin duba korafin da mai kwarmata bayanan sirrin ya yi akan Adesina, amma babu wata matsaya da aka cimma kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar a harshen Faransanci, wacce ta kwatanta zarge-zargen da ake akan shugaban bankin a matsayin zuki ta malli da kafafen yada labarai ke ta yadawa. A dai ranar Laraba wasu kafafen yada labarai suka rawaito cewa kwamitin amintattun bankin ya yi na'am da bukatar da Mnuchin ya gabatar, wacce ta nemi a kafa wani kwamitin bincike kwakwara daga wajen bankin domin duba korafe-korafen da ake yi akan Mr. Adesina. A dai farkon shekarar nan ne mai kwamitin bayanan sirrin ya zargin cewa matsalolin yin wadaka da kudaden bankin da nuna wariya sun yi wa bankin katutu karkashin shugabancin Mr. Adesina, wanda shi ne dan Najeriya na farko da ya fara shugabantar bankin na raya kasashen Afirka wanda aka fara shekara 56 da suka gabata. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100,000 da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a Amurka, adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya. Shugaba Donald Trump dai ya bada umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana 3. Ciki hadda ranar Litinin da aka yi bikin tunawa da muzulunciya. A jiya Lamis wasu sanatoci daga jam'iyyar Republican da Democrat suka nemi da a yi tsit na dan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100,000 da suka kwanta dama sanadiyar cutar ta COVID-19. To har ila yau shugaba Trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta. Sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance. Trump ya ce ya samar da dokar ce saboda kare 'yancin faɗin albarkacin baki da Amurkawa ke da shi. A dai jiya Lamis shugaba Trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya, amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni. Ita dai wannan doka za ta buƙaci hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta fayyace wani sashi da ya shafi dokar sanin ya kamata, wanda a lokuta da dama bai cika shafar kafafen sada zumunta na yanar gizo ba. Umarnin har ila yau ya ba ofishin da ke sa ido kan ɓangaren da ke kula da tsare-tsaren kafafen yanar gizo a fadar White House damar ya tattaro korafe-korafe da ake yi kan yadda ake tace bayanai, ya kuma mika su ga hukumar da ke kula da harkokin cinikayya da ma'aikatar shari'ar kasar. Da yawa dai ina kallon wannan sabon doka da Trump ya rattaba hannu a kai a matsayin martani ga kamfanin Twitter, wanda farkon makon nan ya buƙaci masu bibiyan shafin da su yi hattara da sahihancin wasu bayanai da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter, gargaɗin da wasu ke ganin bai yi wa Trump daɗi ba. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong, yayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idan duniya. matakin da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da tabbacin cewa China ta ba yankin cikakken ikon gashin kansa. Tun dai bayan da China ta karbi ragamar kula da yankin na Hong Kong a shekarar 1997, yankin ya zama mafi saukin saka hannayen jari a duk faɗin duniya. Lamarin da ya sa kamfanoni da bankuna suka yi ta rage-ragen buɗe rassansu a yankin nahiyar Asiya. Sai dai wata dokar samar da tsaro da hukumomin Beijing suka amince da ita wacce za ta fara aiki a yankin. Za ta sa Hong Kong ta rasa wannan matsayi na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a duniya. Dokar dai za ta ba jami'an tsaron China damar takaita yancin walwalar da mazauna yankin na Hong Kong ke da shi. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin yankin ke fuskantar mummunar tawaya. Sanadiyar annobar cutar COVID-19 wacce ta shafi fannonin kasuwancin yankin har da na yawan buɗe ido. Jakadar ƙasar Sudan a Uganda, Najwa Abbas Gadeldam, ta rasu bayan da ta yi fama da cutar COVID-19 a birnin Khartoum. Ana yi wa marigayiyar kallon wacce ta taimaka wa fannin harkokin wajen ƙasar ta Sudan, inda ta ɗabbaka harkokin wajen ƙasar da sauran ƙasashen duniya. Najwa wacce ta rasu a ranar Laraba ta rike mukamin jakadar Sudan a Uganda tun daga zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar Umar Al-Bashir, wanda shugabannin sojin ƙasar suka kifar da gwamnatinsa a watan Afrilun bara. Bayan wata zanga-zangar gama gari da ta barke a kasar sandiyar hauhawar farashin biredi. A kuma lokacin tana rayi, marigayiyar Najwa ta taɓa zama mai baiwa shugaban Uganda Yoweri Museveni shawara kan harkokin da suka shafi Sudan da Sudan ta Kudu.
To madalla, mai yiwuwa samu kyautattuwar sha'anin tsaro a yankunan da ke fama da hare-hare har ma da jihar Sokoto baki daya, da yake an kaddamar da kwamitin kula da sanya jama'a yin aiki tare da 'yan sanda domin taimakawa wajen sha'anin tsaro. Wakilin mu a Sokoto, Muhammad Nasir, na dauke da wannan rahoto.
Kaddamar da wannan kwamitin da an yi shi ne bisa ga umarnin babban inspector 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu, wanda zai yi aiki don ƙara kyautata sha'anin tsaro a Najeriya. Na ibin babban inspector na 'yan sanda mai kula da yankin Arewa maso yamma DIG Abdul Lahiru Danwawu ya ce ba a Najeriya kadai wannan kwamitin zai yi aiki ba, ko a kasashen da suka ci gaba a duniya sun gwada aiki da irinsa kuma sun samu nasara ga sha'anin tsaro.
The people who are going to be involved are from the grassroots.
Mutanen da za su yi aiki a cikin wannan kwamitin za su fito ne tun daga matakin yankunan karkara har zuwa matakin jiha, domin su ne suka san jama'ar su kuma suka san masu iya aikata laifuka. Muna son mu kakkaɓe aikata ayyukan ta'addanci ne ga baki ɗaya daga cikin al'ummarmu. A na shahawajin gwamna Aminu Zaire Tambol ya yaba babban inspector 'yan sanda akan fitowa da wannan kwamitin, wanda ya ce ba shakka ana sa ran zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro. Sai dai ya ce akwai matsalolin da ke yantarnaki ga ayyukan jami'an tsaro, duk da yake suna bakin ƙoƙarinsu tare da takurorinsu wajen samar da sha'anin tsaro.
Until and unless the government were able to address.
Sai face a zaman mu na jami'an gwamnati mun yi tsaye wajen biyan bukatun jami'an tsaro a wajen samar musu da ingantaccen horo, samar da motocin aiki har ma da makamai. Wataƙila in ba haka ba, to ba za mu samu biyan bukatar samar da ingantaccen tsaro ba a Najeriya. A jihar Sokoto akwai yankunan da ke fama da ayyukan 'yan ta'adda musamman a gabashin Sokoto, inda ko a wannan satin sai da gwamnati Aminu Zaire Tambol tare da rakiyar shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto ya zaira ci fada uban kasar Sabon Birni, sarkin gobernar Sabon Birni, domin jajantawa jama'a yankin akan yawan hare-haren 'yan ta'adda a wannan yanki, tare da masu tabbacin cewa za a samar da rundunar tsaro da masu kwantar da tarzoma a wannan yankin domin su taimaka wajen magance ayyukan 'yan ta'adda a yankin. To ko ta yaya kaddamar da irin wannan kwamitin zai taimaka wajen magance yawan hare-haren da ake kewa jama'a a nan Sokoto? Detective Awal Baladur Mi'iya, shugaban sashen binciken manyan laifuka ne a jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke garin Kano, kuma ƙwararre ne masani akan harkar aikata laifuka da tsaro.
Babu mai abin da zai aiwatar kamar community policing, don saboda harkokin tsaro su yanzu ba daukar bindiga ko daukan wani sai na famko wani daukan makami shine tsaro ba. Abinda ake nufi da tsaro intelligence bayanan sirri, din jama'ar gari suna san su suka fi sanin inda mutanen nan suke, sako da loko inda mutanen nan suke. Karkashin community policing din nan za a samu bayanin inda mutanen nan suke, mutanen nan da ko wani wuri suke towa, ko ko yan garin ne suke haduwa da mutanen suke aikata, ko ko mutanen nan su ne suke tasowa daga wani waje, kuma mutanen nan suna da yawa kamar yaya, da makamansu wani irin karfin makamai suke. Mutanen nan na suke samun abinci da ake kawo musu da yake suna zaune a daji, ko kuma na suke samun ragowar kayayyaki na mu'amalar rayuwa da suke zaune a nan har suke survive wani lokacin suke shigowa.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Mun gode Malam Muhammad. To a daidai lokacin da shirye-shirye suka kankama a Jamhuriyar Niger game da komawa karatun boko a ranar 1 ga watan Yuni mai zuwa, amma fa malaman makarantu sun koka. Wakilin mu a Jamhuriyar Niger, Muhammad Bako, ya hada mana wannan rahoto.
Kuma min kasar suka ce sun shirya tsab kuma sun yi tanadi da tattala ababen da ya kamata bayan watanni biyu da rufe makarantun nan dalilin cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. Wayan dalibai da magabatan ma'aikatan nan makarantun nan boko ta ci gaba da gudanar taruka kamar yanda yake wakana a garin birnin Kwanni, inji muga takardar kungiyar wayan dalibai ta da'irar birnin Kwanni Jafaru Sarkin Shanu.
Mun yi zama Tardan Sautar wanda muke karkashin shi, to ta nan kuma mun samu wata takarda wadda ministar ta aiko kamar gubernama ya aiko wadda ka nuna a koma lakwal da za shi kama daga 1 juin abinda ka kenzu shi don ka tsawon kwana 45 saboda mi saboda a cika gurbin aikin da aka raga kamin wannan cutar ta wajiba. Don ka cikin wannan takardar akwai mataki ne da dama waɗanda ake ɗauka. Ina son mu ja hankalin uwayen yara dangance da koma da za a yi. Muna son su maida hankali kuma su bada muhimmanci ga koma da za a yi.
A dai ranar 25 ka wannan watan na Mayu ne hukumomin karatun boko na ƙasar suka umurci malaman makarantun nar boko da su koma azuzuwansu domin ci gaba da kimtsawa. Waɗansu daga cikinsu sun yi mana ƙarin bayani a lokacin da muka sadu da su a wuraren na bada horon karatun boko sun koma nasu ayyuka.
Ana madan Bashir Hawa mai na bukar. Mun komo ga munan mun zo muna shirye-shirye aikin dai za a shiga gare shi dimun dai ga wata. Yanzu an ce a dawo ne tun 25 ga wata saboda a zo a yi wani shirye-shirye dai duk da ya kamata. Muna jira ga dalibai su komo ka aikin su komo mu yi aiki.
Sai sunana madam Yaya Saratu ni ce Jidda ana ikola Abdul Bakkat. Lalle dai ka mun komo aiki tun da mu da ma umarni dai na muka shiga na gwamnati abin da yake na haka za a yi. Gashi muna godiya Allah ubangiji da ya goda mana wannan lokaci. Lalle gwamnati yanzu dai fara aiki dai dindindin yadda za mu fara shi dai da sabon wata mai kama, amma yanzu saboda shirye-shiryen da za a yi wani sharan da kula wani shirya harkoki na wanke hannuwa da komi ya kamata kenan duk mushannin da kwa ya kamata kenan sati guda kakin ata da lakwal su zaman to suna cikin lakwal din su kenan yadda gwamnati ta bada umarni haka na kun gane mu muna nan.
Sina na Abdul Kadir Ibrahim mun da Allah din za mu koma duka azizuwan tunda akwai wasu da dama an san yan kowa ne yana tumma da sinarar da anka wadi wanda an nisa saboda confinement ga da anka akwai wanda an nisa insha Allah lalle duka za a rantare Niger gaba ɗaya wanda gwamnati ta tsara da ta ce a yi rantare gaba ɗaya sai dai fa har yanzu a cewar Malam Habibu Mummuni magatakarin kungiyar malaman makarantun nan boko sunan rashin birnin Kwanni so fa ba su ga alamun tattalin kariya daga cutar mashako da hukumomi suka alƙawanta musu ba an
kasan shi gwamnati shine ga faɗin abi ne ya faɗi muku mu ce to abin da ya zama to a cika ba mu ci mun amince da su ba mu ci ba mu amince da su sai mun ga gaskiyar su tunda yau dai inda za a ganin kamar ma ba mu amince da su ba ko kuma mu ga an cika alƙawarin ba yau kaga har 28 muke ga wata yanzu nan kuke cikin garin ga kun ga inda an kawo bashi na sama kala soshi kun ga inda an ka kawo abin zuwa sai na labari jami'a kun ga an ka gwada mana ma ga yanda za mu yi na yara mu yi container kan su babu shuru abinda aka kawo mana kawai an furabi tan dan kamar wanda za mu aiki da amma yau duk cikin garin ga babu wanda ga ce maka an ce mishi gashi abinda gwamnati ya hodi gwamnati ya ce za shi kawo mana abin labari babu dispositif ko dai kuma an san lokacin da gaba dispositif gare su an ce za a kawo mana bashi da tantuna da mina na aika la soshin inda fara suke yau har inin ganin yau da nake maka zance yanzu ga nake maka zance wajen kare 12 kuma muka kula ba.
Habibu Mummuni magatakarin kungiyar malaman makarantun nan boko sunan rashin birnin Kwanni kenan. Haruna mamma na bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Malam Haruna. Kuna sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin sashin Hausa na muryar Amurka dake Abuja. Kamun mu ci gaba ku shakata da wannan.
Allah da rai da uwa ake in ana magana na dariya to ai ta ai wata na gaba inda bar ba to da jawo ta mama idan ana da rai da uwa ake in ana magana na dariya bar ba ta ai wata na gaba dan kaza albarka ta miki tabbata to da jawo ta mama Allah ba dalalika sha'u midadati
dawa yanzu ga Hassan Maina kaina ya shigo zai gabatar mana da shirin tubalin tsaro na wannan mako ayi sauraro lafiya
masu sauraro assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaron. a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tattaunawa da aka yi da wasu daga cikin tubabbun mayakan Boko Haram da suka gane cewa hanyar da suka bi ba mai bullewa bace. A kwanan ne wasu daga cikin mayakan Boko Haram suka yi nadamar abin da suka aikata a baya tare da mika wuya da dakarun rundunar kasashen tafkin Chadi. Jami'an soji masu bincike sun tattauna da waɗannan tubabbun mayaka na Boko Haram kamar yadda za ku ji a wannan hirar.
Kalan zai faɗa mana sunansa?
Sunana Abdurrahman.
Abdurrahman, kai mutum ina ne?
Ni mutumin Darajama ne.
Darajama?
Eh.
Wato wannan Darajama ta san ku. Za ka yi mana bayani akan abin da ka fahimta a matsayar ƙungiyar Boko Haram?
Tabbas zan yi ni bayan ya gurbadan ka.
To, mashi da. To, masha Allah. Muna jin ka kai mana bayani.
Alhamdulillah, abin da na fahimta na fita daga cikin Boko Haram ɗin kenan. Dukiyar da bai halatta ba a karba, kuma da jinin mutum bai halatta ba a kashe, da kuma abubuwan da suke yin gaskiya bai dace ba. Shi yasa ne abin da yasa muka yi shawara akan cewa mun fita mu zauna lafiya, mu zo mu zauna lafiya. Shi yasa ne na fita.
To, amma da farko wani abu ne baka sha'awa ka shiga kungiyar?
Abin da ya bani sha'awa akwai lokacin da suka ce mana na Allah ne suke yi, amma a lokacin bamu da wannan tunanin. Ka fahimta ba? A lokacin bamu da wannan tunanin, amma suka ce na Allah ne za su yi, shi yasa ne muka shiga cikin. Daga kuma daga bayan mun fahimta akan cewa ba na Allah suke yi ba, shi yasa ne muka fita.
To, lokacin da ka shiga ita wannan kungiya ta Boko Haram, za ka iya faɗa mana irin markazin da ka zauna, wato wajen da kuka je ka zauna wannan dinku? Ta wace markaz ne ka zauna?
Zan iya faɗa. Akwai lokacin da muna wajen shakau, amma a lokacin da muna wajen shakau din ba mu dare ba. Rabuwar mu din bai wuce ko wata shida ba haka tunda na shiga ciki. Amma can wajen yankin Mama Nur shi ne wajen da
ya fada da su. To, lokacin kana wajen shekau, za ka iya faɗa mana sunan garin da kuka zauna tare da shi?
Tabbas akwai garin da mun je mun zauna abu nan ina ne ake cewa Njibiya.
Njibiya?
Njibiya.
Nan cikin Sambisa?
Cikin Sambisa.
To, yaushe ne kenan ka bar wajen shekau ka koma wajen shi Mama Nur?
To, gabaɗaya abin in ka haɗa ne zuwa na nan da kuma wajen sunan gabaɗaya kamar 2015
ne. Lokacin da aka samu wannan rigima
da wannan nasu. Yawwa, haka ne.
So, kana cikin waɗanda suka bi shi sunu suka
fi
cikin
tafkin daji kenan? Tabbas, haka ne.
So, yanzu za ka iya tuna wani hali da kuka taɓa kaiwa ga jami'an tsaro ko kuma mutane haka a ƙauyukansu? Za ka iya tuna da shekarar da kuma lokacin da wannan abin ya faru?
Tabbas zan iya tuna. Kamar yadda muna tafiya su Gwallon, Krenuwa, su Gambaru, akwai Cross, shi ma mun taba
Cross na kawai. So, za ka iya faɗa mana kamar su wane ne waɗanda suka wakilci kungiyar taku kamar shugabanni na
shugabannin da aka wakilta
suka wakilta suka ja wannan zuwa yaki din wannan?
Tabbas ba wai manyan shugabanni ba ne, kawai sun Gwallon. Wajen da muke zuwa kawai dai za a nada munzur.
Okay, munzur.
Munzurai ne za su hada, kawai za a hada kamar mutane 250 ko 300 haka, sai a ja kai harin ada.
To, wani munzur ne wanda ya ja wannan tafiya ta ku ta zuwa Gwallon?
Tafiyan akwai Abu Askari.
Abu Askari? To, yana ina yanzu Abu Askari?
Abu Askari wannan yanzu babu, bayan nan babu sun kashe shi.
Ya mutu?
Ya mutu.
To, wanda kuka je kuma Gambaru fa?
Gambaru shi ma Abu Yahuza ne.
Abu Yahuza? Shi kuma yana ina?
Shi yanzu shi ma babu an kashe.
Shi ma babu ya tafi? To, na ita Cross din fa?
Na Cross shi ma shi ne Yahuza.
Ok, shi Yahuza din ne ya kudu ya Cross da Gambaru gabaki?
Shi ne.
To, ina ya kwanta?
A gaskiya sai a bayan da na fita tukunan na ji labarin sun kai hari zuwa ta kauyen Maiduguri ne tukunan. Shi din abinan jirhu ne ya samu tabo kenan
okay.
Wanda ta abinan bullet ya taba shi
hey.
To shine ya mutu a jeji bare san ma wajen da su ga
san magan da
eh
to yanzu zaka iya mun bayani yadda rayuwa take a cikin daji lokacin da kuna jeji a zaune ya yanayin rayuwar ku yake
tabbas rayuwar mu din ka sani bana tudu ni ina cikin ruwa ne ina aiki cikin ruwa ne ka san tudun ma sai lokacin da aka canje mu tukunan koda zamu kawo kaya ne zamu kawo musu kaya irin su abinci haka zamu iya mu kawo musu komai ne ko fetur haka ne zamu iya mu kawo wa mutanen da suna tudu in ba haka ba ban san abin da yake tafiya a dangane da tudun ba amma sai dai su ce mana ma'aikata abu kaza zamu je mu yi
to a cikin ruwa tayi aka kuke samu fetur din da
eh
abin da kuke fahimta
to alhamdulillah akwai mutanen da suna kawo mana fetur kuma ina ganin yankin Chad ne yana fita da Cameroon
okay.
Kuma wannan nima ina sane da wannan abin
to kama wani gari kenan
kamar irin su akwai wani jejin Bulanguwa
jejin Bulanguwa
eh
to daina kuma
a shi karai din ne
okay
eh
so ba akwai kuna wajen kawai da sunan sa jejin
eh jeji din yana bayan Bulanguwa ne amma garuruwa din ne ban sani ba ka san idan muka tafi mu din ma sace hanya ne muke yi tukunan kafin mu je wajen
wato rayuwa dai a cikin daji dai babu wani kwanciya
babu wani kwanciyar hankali kawai dai hankali mu a tashi da mu da yara mu gaba dai hankali mu a tashi ke mu ba hanya ne muke nema akan ko za su yi bayani ne akan mu fito mu zauna lafiya din jira muke yi tukunan har Allah ya kawo wannan abun jarrabawa kuma suka gane mu ni da kaina nan na sha ne kawai na da amma lokacin da suka ji labari na kashe ni da za su suna so
yanzu dai na san da wajen da kake a kwance yanzu haka
tabbas
ba wani waje ne mai cikakken kiro da aka wannan din ba amma ya za a yi to ya za ka kwatanta shi da yanayin makwancin ka da yake cikin daji
eh tabbas to ni din a gaskiya ba wani takura wanda ina ji a jejin kawai dai a zuciya na ne na san abin cewa ba dan Allah bane shi yasa ni na fita amma ba abin da
kai babu wani takura da
ba wani takura da ba wani
saboda kana zaman kala
eh lafiya na kalau kawai
to kai ne saboda zuciya abin
ba na san shi a rayuwa na
kasancewar ka mutum da ya zauna tare da su kuma kaji zuciyarka ta fita da san wannan abin kuma kaji kana so ka canja kuma kaji ka canja a cikin zuciyarka ka to kamar wane bayani kake da shi wanda zaka faɗa wa ƴan uwanka da suke cikin jeji akan cewa su fahimta wannan abin da suke yi ba abu ne mai kyau ba kamar da kai ma ka fahimta akan su fito su komo a cikin gari tare da wani ƴan uwan su
ba su ma fa idan ka tambaye su ba san aikin da kuma akwai waɗanda sun fahimce gaskiya din za su fita kuma ba za a bar su a fita ba amma muna roƙon musu Allah ya ba su hanyar da kamar yadda mu ma muka zo mun zo na lafiya ka
wato akwai wadanda zai suna zauna can din ne
tabbas
zuciyar suna ta amma zuciyar su ba ta wajen
ba ta wajen amma idan suka ji labarin kuma kashe su za su
to yanzu idan ka samu damar koma a cikin jeji da sunan koma kungiyar ta kai zaka koma
no me zai sani in koma
yanzu wani sako kake da shi wanda zaka faɗa mutane na cikin gari haka da suke tunani wannan rayuwa ce a bar sha'awa mutum ya je shi shiga cikin ta me zaka iya faɗa musu
kar ma wannan rayuwar su dauki rayuwa ne wanda mutum zai je shakata ko kuma ya je zona lafiya din tabbas ba wani rayuwar kirki a can wajen ba wani rayuwa hukunci da kuma zalunci a karbe dukiyar mutum a kashe wannan a kashe wancan shine kawai rayuwar daji
to madalla masu sauraro duka a nan zamu daga aya a cikin wannan shiri na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu kuwa a madadin rundunar dakarun kasashen tafkin Chadin da kuma jami'in sadarwarta kanar Timothy Antiga wanda ya bada gudumawa sosai wurin ganin samun nasarar wannan shiri Hassan Mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ma'aikatan muryar Amurka ni Salisu Shehu Ashaka da na gabatar nake muku sallama mu kasance lafiya wassalamu alaikum
juhu.